kanmu a ƙasar nan ya zamanto dole ne kawai sai dai komawa ga Allah, babu wani abu da muke da shi da yake addu'a. Shi ne muka ce sai wannan lokaci a tattara mutane a buɗe alƙur'ani a yi karanta shi a sauke shi a yi addu'o'i, muka tara manya-manyan malamai saboda su yi addu'a wa ƙasarmu. Mu ne muke cikinta, mun yi addu'a wa ƙasa, ba wai muna nufin wai ko sai wani ya ce ni ba, ba wanda ya ce ni, mu ne muka ga ya kamata mu yi.
Na ka fi fuskantar da ita wannan addu'a?
Mun fi fuskantar da addu'an da neman yayewan bala'o'i da suka dame mu a ƙasar nan. Kowane irin bala'i, daga abin da ya shafi rashin tsaro, cuce-cuce, damuwoyi dai ga su nan, ba mu san iyakansu, amma shi Allah ya san su. Kuma mun fuskantar da kanmu ne a matsayin masu laifi ga Ubangiji. Mu ne masu laifi, mu muka yi laifi, ba wani ne ya yi laifi ba, mu muke kuka muna nuna wa Allah wannan abu mun san laifinmu ne ya yaye mana wannan bala'o'i, ya kawo mana lafiya da zaman lafiya a cikin garuruwanmu, a cikin gidajenmu, a unguwanninmu, a cikin ƙananan hukumominmu da jihohinmu da kuma ƙasarmu baki ɗaya. Kuma Allah ya ji kukanmu, ya gyara mana zukatan shugabanninmu, ya ba su basira na tafiyar da mu cikin adalci da tausayi.
Akwai wani kira da suke so ka yi amfani da wannan dama ka yi?
Babban kiran da zan yi kawai shi ne, mu daina ɗaukan laifi kawai muna tutturawa ma wasu. Kowa ya kalli kansa kawai, Allah baya son haka. Kamar muna ganin Allah ya ce wala tuzaku anfusakum, kamar muna ganin laifin nan sai mu ce wane ne, mu wato ba mu da laifi. Saboda haka kawai Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wato in kun ga canji daga kanku ne, kuma Qur'ani ya ce inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saboda haka mu ne kamata mu canja halinmu, mu gyara zuciyarmu. Allah yana duba niyoyinmu ne, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kana ta surutu, kana ce ana kaza, Allah ya san zuciyarka, kai da za ka samu wajen, watakila za ka fi wanda yake wurin munan ta ɗabi'a. To wannan kuma Allah ba zai tausaya mana ba. Saboda haka mu gyara niyyarmu, kowa ya gyara niyyarsa, ya gyara zuciyarsa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kuma shugabannin ƙasarmu su tausaya mana, tausaya wa talakawa, daina mai da hankalinsu kawai kan abin da ya shafi gine-gine da ƙawace-ƙawace, su duba kuma talakawan da suke rayuwa. In an yi gini an yi ƙawa, waye zai zauna a ciki? Ai, ana yi wa mai rai ne. To masu ran nan su ne ya fi kamata a tausaya musu, duk hanyar da za a samu su samu sauƙi, a yi amfani da wannan dama a kawo musu sassauci da sauƙi bisa ga halin da mutane suka samu kansu a ciki. Domin shi mutumin da ka barshi da yunwa da wahala, to yana da sauƙi wanda yake da wani abu a hannunsa ya zo ya saye shi ya sa shi ya koma mene. Saboda haka mutane a duba talakawa, a duba halin da ake ciki, su masu shugabanci sun fi sanin hanyoyin da za su bi a kawo sassauci wa al'umma. Saboda kar a rinƙa ɗiban ƴaƴayenmu wanda suke fama da rashin aikin yi, suke fama da talauci, a je a yi amfani da su wajen tada hankalin al'umma a ƙasa. Duk duniya an sani wannan yana da manya-manyan abin da suke kawo insecurity. Barin mutanen ƙasa cikin mayata da talauci da damuwa yana sa a zo wani mai mugun nufi ya zo da kuɗi mai yawa ya saye su yi masa abin da suke so, inda kuɗin suke so. Wani baya da hankali, in an kawo kuɗi aka ba shi duk abin da aka ce ya yi sai ya yi, amma an sassauta masa rayuwa wani ko da za a ba shi kuɗi mai yawa ba zai tare masa da hankali ya yi ba, sai ga yana da abin da zai rufa wa kansa a ciki. Allah ya taimake mu.